أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya mara iyaka ta tabbata ga Allah madaukaki da ya saki hada mu a wannan marece na Juma'a 16 ga watan Ramadan shekara ta 1439 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shine 1 ga watan 6 a shekara ta 2018 al-safi miladiya. Zaman mu na 16 kenan a karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan masallaci na Galadanci a birnin Kudu a jihar Jigawa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ƙara mana fahimta, Allah ba mu tawfiki akan aiki kuma da abin da muke karantawa. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, in yansurkum Allahu fala ghaliba lakum. In Allah ya taimake ku, to babu mai rinjaye gare ku, ana babu wani wanda zai rinjaye ku. In Allah ya ba ku nasara, wa in yakhdhulkum, in kuma bai taimaka muku ba ya bar ku ya ƙi kula ku, faman zal ladhi yansurukum min ba'dihi, to in ba shi din ba wane ne zai taimaka muku? Ai babu wanda zai taimaka muku in Allah bai taimaka muku ba. Asalin khabala shine ka bar dan uwanka ka ƙi taimakonsa, akan ce a tabar da shi, ma asali ma'anar kenan ainihin ta cewa a ƙi taimakon mutum a bar shi ya ƙarata. To idan Allah ya taimake ku, to ba mai rinjaye gare ku, ma'ana babu wanda ya isa ya rinjaye ku, domin ba da ƙarfi ba da iko ba da rinjaye duk a hannunsa yake, shi ke rinjayar da wannan. Ya gaya mana dama al'amarin duwal ne, watilkal ayyamu, ko yawwa, tunda yace watilkal ayyam, hakanan kwanaki suke duwal, yau wannan gobe wancan, to ashe kenan babu mai sanyawa ya zama duwan nan in ba shi ba. Babu abin da zai dawo ya zama kanku, ya zama ku kuka amfana kuka ci nasara, ba mai kawo hakan sai shi, ba mai ɗauke nasarar daga kanku ya bai wa wasu, shi ma sai wa sai shi. Don haka in ya taimaka muku, babu wanda zai rinjaye ku. In kuma ya rabu da ku yi ta kanku ya ƙi taimaka muku, to wane ne? Ai babu wani daban wanda zai taimake ku. Haka za ku zama manufarsa da nufinsa da ƙasdin Allah maɗauki shi ne zai tabbata. Fa'ala wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, ga Allah ya wajaba muminai su tawakkali, ma'ana ba ga kowa ba. Nan an gabatar da maf'ulin cewa wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, yana nuna mana ashe ba a tawakkali ga kowa sai shi. Tawakkali tauhidi babba ake a cikinsa, shi yasa malaman tauhidi suke cewa tawakkali ba daidai yake da wasu abubuwa da za a iya yin akafin wani Allah akan Allah ba. Misali a ce ina neman taimakonka sannan Allah ya taimake ni, ma aka ina neman taimakon Allah kai sannan kai ka taimaka min, ko kuma tambayi yadda za ka ji an ce wani ya ce Allah in ya yadda sannan kuma abin da wani ya so, duk da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan. To tawakkali ba ka iya cewa na dogara Allah ya taimake ni sannan kai ma ka taimake ni, wannan ana faɗin wannan ko taimako yawa. Amma a tawakkali ba a raba shi, ba ka cewa na dogara ga Allah kuma kai ma na dogara gare ka. A tauhidi an hana wannan dogaro gaba ɗayansa, farkonsa har ƙarshensa duk na Allah ne shi kaɗai, shi baya kasuwa zuwa kashi biyu da wancan da wannan. Don haka duk lokacin da mutum zai magana ya dogara ga Allah, Allah kaɗai, babu kowa, babu wani ƙarfi, babu wani mai iko in ba Allah ba. Karka dogara da wani malami, wani mai duba, wani ɗan tsubbu, wani mai hangen nesa, wani mai hangowa, mai gani har hanji, wani mai kaza, duk wannan babu ba zai ma amfani ba. Allah kaɗai in ka dogara da shi, to duk abin da yake maka wahala sai Allah ya sanya shi ya zama maka mai sauƙi. In ka yadda da wannan fa jin daɗi ne a duniyar nan, wanda duk yake bai yadda da wannan ba za ka same shi da matsala, rayuwarsa ƙunci kuma babu biyan buƙata abubuwan da yake, saboda yana ga Allah bai wadatar da shi ba, ba zai iya masa duka ba, sai ya tafi nan ya tafi can, wai sai ka ji an ce wai Allah ɗin ne ya ce wai tashi in taimake ka. Wannan aya dai ba musayin da take ba cikin Al-Qur'ani, in aya ce babu inda Allah ya faɗi wannan cewa tashi in taimake ka, nan can ba haushe ne. Asalin komai na Allah ne, taimakon na Allah ne, dogaro duk ka ɗora shi ga Allah. Inda yin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce mana komai za ka yi ka nemi taimakon Allah, hatta takalminka idan igiyarsa ɗaya ta tsinke, ko da kai da duku ne da ka iya tsinke, za ka ɗauko lilo, ka ɗauko basilla da makamantansu da abin da za a yi dai tsinke, ka ɗauki abin ko kuma zare da duk abin da za ka iya ma da kanka, to ka nemi taimakon Allah, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ballantana ma abin da baka iya ba, ko to ballantana abin da ya fi ƙarfinka, ballantana abin da ya fi ƙarfin kowa a duniya, ba mai iya maka shi in ba Allah ba, ba da arziki, ba da lafiya, ɗaukaka matsayi, duk wannan a hannun wa yake? A hannun Allah yake. Baka kyauta wa Allah ba a matsayinsa na wanda ya maka ni'ima, ya taso da kai tun kana ƙarami, ba ka da wani ƙarfi, la'alla ma wani maraya ne, ba shi da kowa, Allah ya girmar da shi, ya haɓaka, ya zama wani abu. To kuma in ya tashi godiyarsa wai sai ya juya ya bar Allah, sai ya tafi wurin wani, ya je gun wani boka, ya je gun wani wanda zai kwace masa imani, ya kwace masa dukiyarsa. Akwai butulci, shi yasa kafirci ake kiransa butulci, butulci ake kiransa kafirci. Allah tsare mu, haka Allah shi kadai ake dogaro gare shi. Wa ma kana lin nabiyyin an yughalla, a wata qira'ar an yughalla, bai dace ba, bai kamata ba, bai halatta ba, ba zai yiwu ba. Duk yana wani a cikin ma'anar makana, duk inda kaga makana abinda shay'un mutahaqqiqun nafi, yawwa wani abu ne da aka nafiyinsa kwata kwata ba zai taba yiwuwa ba, shine ma'anar wa makana. Makana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا دي ان كيو wannan wani abu ne to bazai yiwu ba, Allah madaki ya kore wa kansa, to bazai yiwu ba ga annabi an ya gulla yayin gululi. Gululi shine ɓoye ganima da duk wata dukiyar da ba ta mutum shi kadai ba, a ɓoye ta, a yi cuta a cikinta, ma'ana a yi mai ake cewa zamba cikin aminci sunansa, ko sata, ko cin amana, ba baki ne, ko mai sauran sunan ha'inci, shi ne fiyana yawwa, ya yi ha'inci domin an amince wa mutum sai ya ci amana, shi ake kira ha'inci. To da duk irin sunan da ake kiran wannan abin a zamanin yanzu, duk shi ake ce magululi. Dukiya ce aka samo ta da nema, kafin a raba ta sai wani waje dan zari bargo a ciki, sai wani ya zo dan zabi takalmi ba a raba ba, to ko allura ce shi ne ake magana a nan, ko allura ce mutum ya dan zara ba a raba an bashi ba, ba a bashi izini ya dauka ba, to bai halatta ba, bai kamata ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a ce shi yayi. In an sa shi an karanta ya gun, to shi ne mabniyun lil fa'il, ma'ana bai kamata bai dace ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, to dama shi ma'sumi ne baya yi. In an faɗi wannan ashe tahziri ne ga al'umma ba shi ba, kamar a ce abin zancen nan ne da aka saba magana a kansa, a tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro. Yawwa, in kuma aka karanta wa ma kana lin nabiyyin an yughalla, bai dace ba bai kamata ba ga annabi a yi masa yaudara a cuce shi a kan abin da yake ya bada ajiya. An fahimci abin? Ma'ana ya bada ajiya, ya ajiye wani abu, ya ce sai an jima za a zo a raba ko ba, to bai kamata ba, bai halatta ba wani ya je. To in aka faɗi wannan wa ma kana lin nabiyyin an yughalla, ana nufin shar'an. Yawwa, kauni shar'i ake nufi. Yau ma'ana bai halatta ba, haramun ne a yi, amma ba irin na farko ba ne na maganar wujudi. Dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce bai kamata ba ya yi, to shi wujudin ba za a samu wannan ba a gunsa. Don haka shar'an wa kaunan, in an nasabta fa'ilin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ba. An fahimci wannan? In kuma wani ne ake nufi mumine, wani mutum musulmi ya yi a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wannan shar'an ne ba kaunan ba. Zai iya yiwuwa kaunan wani ya zo saba ma Allah, ya saci abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma haramun ya aikata. An fahimci abin? Yawwa. Da haka wa ma kana lin nabiyyin an yughalla wa man yadhlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyam. Wanda duk yayi gululi, yayi wannan satar, yayi ha'inci, to ya'ti zai zo bima ghalla yawm al-qiyam. Ya'ti asalin ya'ti ne. To saboda majzumi ne aka yi hazfun ya'i. Sai kuma aka bar kasra din a mahallinta. Saboda dama in asali akwai ya'u, to kasra tana nan. Ko kafin ya'u, to an ce ya'u din sai zama ya'ti. Majzumi ne saboda wancan sharadi. Domin man min asmin al-asma'i ash-sharti, abin al-asma'i ash-sharti. Tunda ace wa man yadhlul, shi yasa fi'ilin yadhlul mudari insa shi ma zama majzumi. Duk wanda ya yi irin wannan sibara ko satar, to ya'ti bima zalla yawmal qiyamah. Zai zo da abin da ya sata din nan, da ya ɗauka din nan yawmal qiyamati. Malamai sun tattauna a nan, shin zai zo da shi hissan ko ko wa'idi ne? Hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana wannan cewa duk mutumin da ya saci wani abu zai zo da shi ran kiyama. In ya saci ƙasa, ƙasa kun ga wannan filin wani mutum ya sata, to zai zo da shi yana ɗauke a bayansa. Idan kuma a cikin ganima ne ya saci raƙumi, haka zai zo ran kiyama, zai zo da wannan raƙumin, shi ma yana kuka irin na raƙumi. In saniya ce, haka za ta zo tana yi. In akuya ce, ita ma haka za ta zo ta yi aro, kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata. Da haka kuma wannan hadisi ya nuna mana hissi ne abin da zai auku ran kiyama. In kuma zai tambaya, to ya za a yi ran kiyama mutum ya ɗauki fili? A duniya ma abin zai ɗauka ba. To abin da ɗan adam zai iya da wanda ba zai iya ba a duniya, yadda muka fahimce shi daban da aukuwarsa a lahira. Yawwa, harkar lahira daban take. Abinda baka iya ba a duniya, la'alla Allah sai ya baka damar ka iya shi a lahira. Dan mutum yanzu aka ce za ka zo da raƙumi, ka goyo shi a gadon bayan ka, wani sai ce ai ba zai yi ba. To da irin wannan tunanin ne masu ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan kai ga su zo su ce a wannan maganar ai kawai majazi ake nufi, ba dama a faɗi wannan, dole wai sai a bata wata ma'ana daban. Duk abin da zai iya ɗaukar ma'anarsa ta asali a larabci, to ba a buƙatar ta'awili. Yawwa, kullum ka girmama Allah ya fi ka sanin kalmar da zai faɗa, ka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ka sanin kalmar da zai amfani da ita a cikin maganarsa. Don haka in manzon Allah sai ya faɗi wata magana, kar ka zo ka ce kai mata abin nan ne, ka sa ta a mizani irin na duniya. A'a, magana ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi bai ce majazi ake nufi wa'adi ba, don haka kai ma ka tsaya iya abin da ya faɗa. cewa ran kiyama wanda ya sato akuya zai goyo ta, za ka ce eh wannan zai yi. Ran kiyama wanda ya sato raƙumi zai goyo, sai ka ce ya za a yi mutum ya ɗaukar raƙumi, ko dai ana nufin ne tsoratarwa ce, kar ka sa kanka wannan. Duk abin da aka faɗa haka fili za ta ɗauko fili, wani zai kinkimo mota, wani zai mirgino kaza, wani zai ɗauko abu kaza, ko menene, haka Allah maɗauki manzo Allah suna ya ambata mana zai faru ran kiyama. Za ka duk wanda ya saci wani abu na al'umma da ba haƙƙinsa shi kaɗai ba, to zai zo da shi ran kiyama. In biliyan biliyan, in miliyan miliyan, in naira ɗaya naira ɗaya, muddin ba a yafe masa ba, ko mai ƙanƙantar abu, Allah ba ya yafe haƙƙin ɗan adam haka kawai a ce bai ka an yafe ma, to ai shi ɗan adam ba a kyauta masa ba ke. Ko ba ka bane, in aka ce in ka zalunci wani sai kawai a ce shikenan wuce. Ni ba kuma wani rinƙiya ma, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana a hadisi ingantacce cewa bayan an yi hisabi, waɗanda suka tsallake hisabi sun tsallake, akwai wata gada kafin shiga aljanna, ita ma za a tsallake, an tsallake siraɗi, to sai an zo dab da za a shiga aljanna, za a buɗe wa mutane ‘yan aljanna su shiga aljanna, wannan fa ‘yan aljanna ake zance, sai Allah ya ce a tsaye da su, su tsaya. Sai a ce wane ne ya taka wani a cikin taro bai sani ba, misali ka ga irin furmutsi irin da aikin haji, ka taka wani da takalmi la'alla ya yi tsinuwa, ita Allah tsinuwa wanda ya taka mun, la'alla yana da bishiyarsa da suka saba hutawa, wani ya je musu bayan gida a wurin sun zo zama sai suka gani, sai Allah tsinuwa wanda ya wannan abu. To da irin waɗannan abubuwa, duk wanda ya yi wani abu ya mari wani ba da haƙƙi ba, ya zunƙuli wani ana cikin tafiya bai sani ba, to sai a ce ina wanda ya yi maka wannan abu, sai a fito da shi, sai a ce rama a wurin, sai kowa ya rama. Irin yadda dabbobi wanda ya tunkuri wani za a ce ya zo ya tunkuri, sai dai a ce ku koma ƙasa. Ai Allah sai ya ga mana duk wannan ko, to dan adam kuma wanda ya cancanci bi shiga aljanna ne, an gama hisabi an tsallake komai, shine sai a yi masa wannan. Ya maru wani sai a ce zo, ina wanda ya maru, sai shi ma in yana cikin ‘yan aljanna take ma, sai a kira shi sai a ce zo rama, sai ya rama, saboda Allah ya tabbatar da shi mai adalci ne, babu wanda zai shiga aljanna da haƙƙin wani a kansa. To idan irin waɗannan abubuwan da mari da duka da taka ƙafa za a yi irin wannan, ina ga dukiyar al’umma, dukiyar da wani ya sata a sakamakon haka ɗaruruwa ko dubbai ko miliyoyin al’umma suka rasa karatu, aka rasa asibiti magani, aka rasa kulawa, aka rasa zaman lafiya, duk saboda wani ya sace kuɗin al’umma, to wannan kuma a ce shi kenan sai ya tafi haka, zai zo gina masallaci ya biya wasu su je umara, ya je a yi masa addu’a, shi kenan a ce magana ta ƙare. Gaskiya ba haka Allah yake yi ba. Allah kyauta. Sai ce thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, sannan Allah zai cikawa. Wannan kalmar tuwaffa daga tawfiya ne, a tawfiya shine a cikawa abu sakamakonsa, a bawa abu haƙƙinsa, a bawa abu sakamako da lada. Wanda ya cancanci lada a bashi lada, wanda ya cancanci zunubi a bashi. Sai ce thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, sannan za a cikawa kowa ladansa ko sakamakonsa, kowa za a bashi sakamakon ma kasabat, kowane rai abin da ya aikata, abin da ya tsoruta. Wa hum la yuzlamun, alhali ba za a zalunce su ba, babu wanda za a zalunta ta hanyar mai a ƙara masa adadin zunubansa, Allah ba zai wannan ba, ko kuma a rage masa adadin ladan da ya cancanta, duk Allah ba zai wannan ba. Abin da ya aikata iya shi za a bashi. Allah baya zalunci a ɓangaren ɗora zunubi, baya ƙari, sannan kuma baya rage wa mutum abin da ya cancanta. A wurin bada kuma lada yana ƙari baya rage, saboda falalarsa. A wurin bada lada zai ƙara maka ninkin da ninkin, la'alla wannan ma zama sabbin shigar ka aljanna. Bal duk wanda ya shiga aljanna ma, kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, falalar Allah ce da rahamarsa zai shiga aljanna, ba kawai saboda aikin da zai ji shi ne wannan ma kasaba ɗin ya ja masa, ya isar masa, yana da aiki cikakke ne ya cancanta ya shiga aljanna, babu wanda zai wannan aiki din, amma duka falalar Allah sai da rahamarsa sai ya sanya ka samu tawfiki. Allah ba mu tawfiki, Allah kara mana da falalarsa da rahamarsa, abinda muka yi kuma yana zunubai Allah ya gafarta mana, wa hum la yuzlamun. To mu karanta abinda mallam Sa'idi ya ambata, yace ai fadin Allah madaukaki, in yansurkumullahu fala ghaliba lakum, in Allah ya taimake ku to babu wanda zai rinjaye ku. Yace ai in yudidkumullah, in Allah ya kare ku da taimako, bi nasrihi da taimakonsa, wa mu'unatihi duka dai da taimakonsa da agajinsa, fala ghaliba lakum to babu wanda zai rinjaye ku. Falaw ijtama'a alaykum man fi aqtariha, da waɗanda suke ɓangarorin duniya baki ɗaya duk za su tattaro su zama duk maƙiyanku ne, za su zo su yaƙe ku. Wa ma indahum, da abin da yake tare da su, min al'adadi wal 'udadi, na adadin jama'a da kuma tattali da tanadi na makamai, da za su tattaro gaba ɗaya su duk mutane suke duniya, ba za su iya cin nasara a kanku ba in dai har Allah ya so ya taimake ku. La'anna Allah, domin shi Allah, la mughaliba lahu, babu wanda yake rinjayarsa. Zaka in Allah na tare da kai zai taimaka maka, to ko duk duniya ta juya maka baya babu mai taba ka. Allah saka gane wannan tauhidin. Ai mun san hadisin Ibn Abbas da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata, da a ce al'umma baki ɗaya za su taru a kan su amfane ka da wani abu, ba za su iya amfanar ka da wani abu sai da abinda Allah ya rubuta gare ka cewa za ka same shi. Da mutanen duniya za su haɗu a kan su cutar da kai da wani abu, to ba za su iya ba sai da abinda Allah ya rubuta cewa zai hau kanka, zai same ka. Ai mun san hadisi. To shi ne kamar fassara wannan ayar yake, cewa in Allah ya taimake ku, to nan khususan tunda su yaƙi, in ana magana akan halin jihadi da yaƙi, shi yasa ake magana da al'umma. Ya ku wannan al'umma, in har Allah ya taimake ku, ya ba ku taimakonsa, ya rinjaye da ku, to kuma babu wanda ya isa ya rinjaye ku. Za ka kar ku karkata zuwa ga wani wanda ba Allah ba. Tauhidinka ya tsaya ga Allah, kada ka koma bin wani da sa ran cewa wani wanda ba Allah ba shi ne zai taimake ka ya baka rinjaye akan abokan gaba. Kar ka kuskura kai wannan, sai Allah ya tabbata da mutum sai ya bar shi ba zai taimake shi ba. Wa qad qahara al-ibad, Allah madaki ya rinjaye duk mutane, shi sa yake ce masa al-qahhar. Al-qahhar wanda ya rinjaye kowa, babu wanda ya isa ya fi ƙarfinsa. Al-aziz ya buwayi kowa, shi ne ma'anar al-aziz. Al-jabbar shi ma wanda yake tilasta abu ya zama yadda yake so, babu wanda zai sa abu ya zama yadda shi ya so sai abinda Allah ya so, shi ne ma'ana waɗannan sunayen. Don haka kaga kenan ashe babu wani mai rinjaye a duniya ya rinjayi kowa sai Allah, babu kuma mai sa ka rinjayi wani in ba Allah ba. Ashe kenan gunwa ya kamata ka nemi neman, ka tafi neman taimako gun Allah. To shi ne abinda malam yake ƙara bayyana mana. Wa akhadha bi nawasihim, kuma ya riƙe makwarkwaɗarsu a hannunsa take sai da ya bi su. Halittar mutum tun bai zama komai ba, da tashinsa yana ɗan ƙarami, yana rarrafe, yana tatata, ya fara tafiya ko ya miƙe da ƙafarsa, ya fara hange-hange, ya fara kalle-kalle, ya fara saɓon Allah, ya fara duk waɗannan abubuwa duka, wake ba shi abinci, wake gudanar da rayuwarsa, duk Allah ne. Don haka babu kowa, don haka kada a zo neman nasara a kan abokan gaba kuma a tafi gurin wani. Shi yasa babu mutumin da yake taɓewa a duniya irin mutumin da sai Allah ya bashi ko shugabanci ko mulki sai kuma ya koma gun bokaye, ya ɗauka bokaye ne za su bashi nasara, bokaye ne za su riƙe masa mulkin, in ba su tsaya masa ba ai abokan gaba sai su kai shi ƙasa. Saboda shi ya ɗauka, in su suna yi, in shi bai yi ba to za su halaka shi. Saboda naƙasin da yake da shi da tawayar da yake da shi a imaninsa da Allah, da yana da imani da Allah, duk bokancin boka ba zai taɓa ka ba. Duk abin da zai taɓa, duk abin da zai yi, Allah maɗauki sai hana shi aiki. To amma matsalar ita ce kai ɗin tsakaninka da Allah babu kyakkyawan shiri.
in an taba fasawa za ai yauwa da zaka dage ka tsaya ga Allah to zaka ga insha Allah ta'ala Allah ya tsaya maka babu wani wanda zai taba ka wannan tauhidin mutanen da suke kai kansa wallahi a duniya da ma ka danne ku tuno hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mutum 70 da za su shiga aljanna ko babu hisabi babu azaba suwaye waɗanda ba sa neman ma ruqiya ai musu ruqiya ba sa nema su nemi ai musu karatun ba sa yi za su yi da kansu ba sa yin sakiya ba sa kuma canfi ga wasu ke dogoro wa ala rabbihim yatawakkalun su kun ga waɗannan adadin mutum 70 su ke nan yanzu ka duba adadin mutanen duniya mutanen Najeriya kawai mutanen garin nan ai an fi 70 sai 100,000 ko ba haka bane to a ciki ko a nan a ce iya mutum 70 ne za su zo aljanna ba hisabi ba azaba ai za ka ce an ɗauki kaɗan haka ne ko ba haka ba to ballantana a ce duk duniya gaba ɗaya kuma ga irin halayensu sai aka sa tawakkali ai ya kamata ka sa kanka cikin masu tawakkali ne shi yasa wannan maganar tawakkalin ba ƙaramar magana ba ce a babin tauhidi sai ka ji a zuciyarka kamar da muka yi magana jiya me ma'anar tawakkali ba ku manta ba insha Allah al-i'timadu ala Allah ko wasiqatu billah ala janbi al-manafi'i aw daf'i al-madari ma'a al-akhd bil asbab ko ka dogara ga Allah ka amince wannan maganar ta biyu bayan ka dogara da baki mutum da sauki zai wuce ya amince ya dogara da Allah to amma amince wannan kuma karka karkata karka waiwai wani ka tsaya Allah din kawai shi kai da zai maka magani to a lokacin da ka yarda da shi irin wannan yaddar fa a lokacin yake taimaka maka amma ka ce ka raba kafa an tura wannan umara an yi wane ne an yi wane ne kuma duk an yi laifuka iri iri wani laifin haƙƙin Allah ne wani laifin haƙƙin dan adam ne kuma an zo an yi azumi an yi sadaka sannan kuma an je an gaida boka shi ma an bashi makudan kuɗi yanzu malamin da ake so ya addu'a kila daga an kai shi umara ko an yi masa wani abu shikenan shi ko wancan in dukiyar wani za ta kare akan mulkinsa dan ya tsaya zai iya kashe wannan dukiyar ko ba haka ba ba sa cajin su karamin caji azaba suke ba su amma duk da haka sun fito goro da su lalla ina ta mai ko haka ne ko ba haka ba yawa to wannan duk rashin tawakkali ne wallahi duk mutumin da yake so ya zauna da Allah lafiya kuma Allah ya karbe shi ran kiyama ya shiga aljanna zaka iya cewa eh harkokin zunubi Allah mai gafara ne zai gafara na'am wallahi tauhidi in baka je da shi ba shi ga aljanna tauhidi harka ce ta daban in kana tafi da shirka tare da kai harkar bokaye harkar duba da gaskata maganar su kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da yadda da su da karbar da umarnin su da zartar da shi da musu da'a da yanka abinda suka ce a yanka da zartar da abinda duk suka ce a zartar da shi in kana kan wannan to ba kai ba tauhidi da umarar da gina masallacin fa da menene duk fa ba za su yi aiki ba in akwai wannan matsalar la'alla in ka tsira a wannan matsalar ta bangaren tauhidi da tauhidin ka kalau baka yadda da bokanci ba baka yadda da shedanu ba baka yadda da bautawa aljanu ba ba kaltizin ba komai ka tsaya tauhidi Allah kadai to la'alla shine za a kalli wadancan zunuban sai Allah ya tsallake maka su a ce je ka an yafe wadanda yake na haƙƙin mutanen a baka damar ka biya su da sauki kafin ka bar duniya ko kuma a samu a cikin ayyukan alherin da za ka yi Allah ya ɗauka ya ba su ran kiyama sai Allah baka damar ka yi aikin alheri da yawa domin daga cikin wannan aikin alheri sai a ɗauka a biya su duk wannan tsira ne amma in mutum ya haɗa ga saɓon shi ma ba iri ɗaya ba akwai wani da za ka ji duk wani saɓo da ake a duniya yana yi kowane iri sai dai bai samu damar sa ba ko bai biyo ta gabansa ba to sannan kuma ga wancan abin shi ma ba a daina ba harkar bokaye harkar tsafe-tsafe to dan Allah wanne kake so a yafe maka Allah mai yafa kowanne ne idan an tuba duk wanda aka tuba kafin a mutu Allah zai yafe insha Allah ta'ala in tauhidi ne ya gafarta maka kuma wancan din ma in ya ga dama ya yafe maka amma in aka mutu ba a tuba ba to farkon abin da ake kallo shine wannan tauhidi kana mai dogaro ga Allah kana bautawa Allah shi kadai baka yanka ga shedanu da aljanu da bokaye baka yin wannan ka tsira to sannan sai a zo a kalli waɗannan zunuban lokacin ne ba sai za ka tantance a kalli zinar da luwatsin da menene sannan za a kalle su in an tsallake wancan gefen in kuma mutum bai tsallake wancan gefen gaba daya ba zai zo ma inda za a kalli lafukansa ba mizanin ma ba za a tsora ba fala nuqimu lahum yawmal qiyamati menene wazna dan haka ya jama'a shi yasa wallahi ko ga muna ta dagewa akan maganar tauhidin nan ba wai wani yunkuri ne na kafirta musulmi ba a'a kowa ya sani malamai sun yi magana a babin ridda a cikin littafin fiqhu akwai abubuwan da mutum zai aikata ya bar addinin musulunci akan sa ake fadakar da mutane ba cewa ake in mutum ya yi ya riga ya fita ba a'a amma dai ga asalin yadda abin yake in mutum ya yi zai fita in Allah ya so ya gafarta masa ko ya tuba ko ya daina sai Allah ya sa ya daina ya tuba amma fa lalle a fadakar da mutane a gaya musu duk illansu waɗannan al'amuran to komai dai a hannun Allah yake fala tataharrak dabbatun illa bi idnihi wala taskunu illa bi idnihi babu wata dabba da za ta motsa motsi wani ne mafi kankancin motsi abun dabba babban tana zaune da numfashi da wannan motsin makogwaro ciwon da kad da suke yi mai ake kiransa sake tauna da suke maimaitawa tika yawa tika da tika da suke yi kaga suna zaune suna kwance wani ma wata ma bacci bacci take amma tana wannan tuka to duk wannan motsin da suke yi ba sa yi sai da izinin Allah to dan Allah idan tsuntsu ba zai motsa ba sai da izinin Allah sauro ba zai zo ya cije ka ba sai da izinin Allah kuda ba zai fado kan abincin ka ba sai da izinin Allah duk motsi da izinin Allah ke kasancewa to yaushe zaka yadda kuma wani ko makaminsa ko tsafinsa ko wani abu zai firgita ka har ka ce da izinin Allah ka manta wannan da izinin Allah ya taho kuma kai ka manta da Allah din in an ce izini nan ana zancen izini kauni yawa ba amincewa da yarda ba ce ma'ana Allah ne ya rubuta haka cewa zai faru to idan Allah ya kaddara cewa abu kaza zai taho gun ka me yasa kai ba za ka koma gun Allah ya hana shi zuwa ba za ka iya kuma ka koma gun Allah in Allah ya yarda da kai sai ya hana shi zuwa addu'o'i manzon Allah sai ya faɗa mana ba abin da ke raddin addu'a ya raddin kaddara sai addu'a la yaruddu al-qadara illa addu'a hadithin ya inganta malamai sun inganta shi kuma anan sa shine addu'a ita ce za ta iya maida abin da Allah ya kaddara ba wai da karfin addu'ar ita kadai ba a'a duka da addu'ar da kaddara duk a kaddara suke Allah ya kaddara cewa wani zai addu'a sai Allah ya karbi addu'ar sai abin da aka tsara da zai same shi sai Allah ya fasa shine abin nufi an rubuta an kaddara yau in ka fita da safe Allah kiyaye wani zai hatsari ashe ka roki Allah ya Allah ka ba mu sa'a tafiyar nan ka sa mu je lafiya mu dawo lafiya wannan addu'a da kai sai Allah ya sa a fasa wannan abu sai ka tafi lafiya sai ka dawo lafiya la Allah ko da Allah ya rubuta zakai to yadda Allah yake da wannan karfin dan me zakai yadda wani mummunan abu zai zo maka daga wani saboda tsafin sa ko wani abu har ka tsaya kai maka koma tsafi saboda tsoron wani abu zai same ka daka inda Allah yana tare da kai wallahi kar ka tsoraci kowa kar ka tsoraci kowa da dan adam da aljan babu wanda yake sai maka wani abu a duniya amma da sharadin kai din kana tare da Allah yace wa in yakhbunku in kuma ya tabar da ku ya barku bai taimaka muku ba wa yakinukum ila anfusikum ya barku zuwa ga kanku yanzu shi ne fasarar abin da wa yakinukum ya dogara da ku zuwa ga kanku ku dogara ga kanku faman zan labi ya surku min ba'dihi to wane ne zai taimake ku in ba shi ba bayan Allah akwai mai taimakon babu ma'ana ai babu falabudda an tattakhidhu la to falabudda an tankhadhu walau a'anakum jami'ul khalqi haka babu makawa ku kasa ku gaza ku fadi ku tabe ko da duk duniya za su taimaka muku idan duk mutanen duniya kakkaf za su zo su taimaka ma wane saboda suna son sa in Allah ya ruguza lamarinsa ya halaka shi ya ki taimakonsa ya bar shi to sai kaga duk mutanen duniya ne su kasa taimakonsa da mai tsafi da mai karfin mulki da mai karfin kudi da mai karfin jiki da mai karfin makami duka suna bayansa da mai karfin sharri da mai karfin hasada da wanda zai kalli abu ya narke ya lalace duka ba za su iya ma komai ba in Allah na tare da kai to don me za ka tafi wurin wani ka kyale Allah subhanahu wa ta'ala yace wa qad damina zalika Allah madaki ya ya lamunci wannan lamari al'amura bilistinsari billah, Allah maɗauki ya lamunce wa mutum wannan lamari idan ya nemi taimakon Allah, wali itimadi alaihi da dogaro ga Allah, wal bara'atu min al-hawli wal quwwati, to kaji wal bara'atu bine min al-hawli wal quwwati, ma'ana ka sabule kanka daga duk wani abu da za ka iya dogaro da shi ko wata dabara ko wani ƙarfi. Haula dama shi ne ma'anar dabara, ƙuwa kuma ƙarfi. La haula wa la ƙuwata shi ne ma'anarsu, babu dabara na sakule kaina daga duk wata dabara da nake da ita na ajiye ta gefe, ya Allah ban da komai sai kai. Wa la ƙuwata, babu wani ƙarfi da nake da shi sai Allah, to in kai wannan sai Allah subhanahu wataala ya taimake ka. Wali hadha qala, dan haka ne Allah ce wa alallahi falyatawakkal almu'minun, wallahi wajibi mu'minai su dogara ga Allah. وتقدم المعمول يؤذن بالحصر, جباتد شيء المعمول, المعمول شنو لفظ الجلاله هو ام بنجاب ان ده مثال سوى اكاي يا قوم مني توكلوا على الله, يا قوم مني كدوغره ده الله زيو wani ya yi akafin wani wanda ba Allah ba sai ya ce tawakkalu ala Allahi wa ala fulan wa fulan, ku dogara ga wani da kuma wani da wani. To amma saboda a rasa wannan damar akafin sai aka gabatar da lafazin sunan Allah, lafazin jalala, aka ce wa ala Allahi. To tunda aka ce wa ala Allahi ma'ana shi kadai kenan, banda kowa. Ba dama a ce ba za a ce wa ala Allahi wa fulan wa fulan wa kaza wa kaza wa kaza ba, falyatawakkal almu'minun, tunda aka faɗi wannan ba dama. Allah ya san me yake nufi, shine ma'anar hasr din. Ma'anar hasr shine takaita hukunci akan abinda aka ambata da kore shi daga abinda ba ambata ba. Don haka Allah shi kadai za ku dogara gare shi, ya ku mu'mine, ai tawakkalu ala Allah la ghairihi, ku dogara ga Allah ba wani wanda ba Allah ba. Li'annahu qad alima annahu huwa an-nasir wahdahu, ko qad ulima, domin an riga an sani cewa shi ne mai taimako shi kadai. Fali'timadu alayhi, don haka dogaro akai ga Allah. Tauhidun muhassilun lil maqsudi, tauhidi ne da zai samar maka abin da kake nema, anan ake yin ta. Ko yaddar mutum cewa tauhidin ne zai zama masa sababin samun abin da yake so, ai sai fi komai wahala. Ko duk da zaka yi da wani kafin ka gamsar da shi, ya dogara ga Allah ya aje layoyin nan, layoyin kai ya aje layoyin nan, ya dogara ga Allah ya aje kambukan din nan, ya dogara ga Allah ya aje kaudabara, ya dogara ga Allah ya aje duk wani tsini-tsini da menene da za a yi masa, ya dogara ga Allah ya aje kahon da yake kofar gidansa, ya dogara ga Allah ya aje duk wani abu da wani boka ya bashi ya daura a wani wuri, ya dogara ga Allah ya miƙa wuyansa zuwa ga Allah shi kadai shine a zuciyarsa. Wani lokacin sai ya tambaye ka, wai kai din kai ma haka kake yi? Saboda shi bai tsammanin cewa za a samu mutumin da yake haka ba, ko sai a ce wai mutum ya zauna kenan bai kintsa ba bai shige kansa ba. Duba mafi yawan mutanenmu yanzu sun tattara zuwa ga wannan abu. Ka je mutanen da suke zaune a daji, fulaninmu da wasu wanda ba su bada wahala, ka samu mutumin da zai iya ya ji wannan irin zancen ma ya saurare ka, zai dauka ai kawai ku sakalai ne, eh kun zauna a binne kuna jin daɗi shi yasa ba ku neman kariya, su kuma suna jeji kullum a cikin tashin hankali shi yasa suke neman kariya. Abin ba haka bane, duk inda mutum yake Allah ne ke tafi da rayuwarsa, kuma babu wani abu na cuta da zai iya samun mutum idan Allah bai nufa ba. Don haka ka yadda da cewa ba mai yi sai Allah ɗin. Wata rana wani mutumi ɗan mazhabar wata mazhaba mai ake ce musu al-bata'ihiyya sunansu, wata ƙungiya ce, yana ɗan tsibbace-tsibbacensa da irin abin nan ilimin kimiyya ake ce masa, shi ne harkar rufa'ido da kuke gani, da zama kudin ƙarya kudin mai yin da kudin nan da ake yi. To wani mutum sai ya zo wurin Ibn Taymiyyah sai yake ce masa, ni fa zan iya shiga wutan nan ko ba abin da zai same ni, kai ma in ka isa ka ce za ka iya shiga wannan wutar ba abin da zai same ka. Irin jami'a ya san irin wannan dabarun shi ne sai ya ce masa to amma da sharaɗin da ni da kai mu shiga wannan ruwan kogin sai mun fito sai mu shiga wannan wutar sai mutumin miki sai wani abu ya shafa a jikinsa in an shiga ruwa zai wanke yadda in ya shiga wutar wutar ba za ta kama ba sai mutumin ya gudu ya zare jikinsa ya tafi. In waɗannan abubuwan galibinsu ƙarya ne da tsokanar Allah da kuma rufa'ido ana yin zuwa wani a kasuwar ƙauyuka yana yi don a karɓi kuɗin mutane ko ba haka ba ne yawwa to akwai kuma wanda suke yin wani abin da gaske suna yin tsafi ne yana ci ba ƙaryatawa muke ba yawwa harkokin tsafi ana yin su kuma suna ci kaga wani ya zo gun boka a nuna masa abokin gabansa a cikin kwalba ko kwalba sai gan shi yana yawo sai a kira shi ya amsa sai mutum sai ya tsorata yace tunda har aka kama maka abokin gabar gashi ma a kwalba in ka fasa kwalba ba ma'ana ya mutu kenan kai sai ka yadda cewa abin haka yake sai a ce to wannan sai ka kawo kaza sai an yanka kaza sai an yanka kaza to shikenan imaninka ya tafi kana yadda ka bani kuɗin nan a yanka bunzuru baki rana kaza da kaza karfe kaza akan bakin waye shikenan mutum ya sallama imani ya zama ba musulmi ba fa abin ba mun wasa bane. Allah madauki muke roƙo ya raba al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan bala'i waɗanda suke zuga mutane akan irin wannan abubuwa muna roƙon Allah ya kare su a duniya waɗanda suke mutane irin wannan dokancin da lalatawa ɗin da raba mutane da imani a zo a ce al'umma su zauna har a ce wani mai a zo a zauna za a sauke masa alƙur'ani ana jefa shi ta baya a cikin jini wani kuma a zo a sa ƙur'ani a haukan kujera a taka ƙur'anin da ƙafa duk waɗannan abubuwan ɗan adam ne musulmi fa yake yi ya sa ƙafarsa ta dama a kan shafin dama ƙafarsa ta hagu a kan shafin hagu na ƙur'ani bayan an raba tsakiyarsa ya miƙe a tsaye ya yi karance-karance kuma ya sauka saboda a biya wani buƙata duk wannan ɗan adam yana yi kuma saboda haƙurin Allah ya bar shi to ko ba komai mai ilmantarwa ko mai wa'azi abinda ya mallaka kawai shine ya faɗa maka cewa wannan abin yana fidda kai daga addinin musulunci in kana son rabo a lahira to kai kokari ka daina ba yin abin da cin nasarar a duniya zaka kalla ba za a tara kuɗi gaskiya ne yawwa za a yi gida mai kyau gaskiya ne motoci sai wanda ka zaɓa duk gaskiya ne amma makoma fa in an koma ga Allah makoma mai kyau sai ko mummuna wannan abin shi za ka yi wa kanka wa'azi a kai ka iya cewa ƙarya ne ka faɗa amma kai a zuciyarka ka san yadda abin yake haƙiƙa kana yi ko ba ka yi Allah san ka lafiya tsari in sai kai ba da kowa nake a nan ba insha Allah ta'ala babu wani mai irin wannan tunani a wannan wuri muna roƙon Allah maɗauki ko mai tsare muminai ina lalata abin da wala saboda yadda ya fantsama a cikin mutane abin ya yi muni mun taɓa dai wannan zancen a baya lokacin mu karanta واتبعوا ما تتلو الشياطين سورة البقرة لذا نسيني او دفاتي اكن تاثير وانا الابوبوا نسأف اطافة ابن لي داود موكا وانا شيني ما قلت توكلي بأ الله كان كبيري كجيفة كان كتكين اني وانا كي توكلي بأ الله سبحانه وتعالى كما انا ديت عليك اما كان بدأ الله بس يرميك اما ان كان بدي شيء ان شاء الله ديت عليك والاعتماد على غيره بغرب وانا الله كوا تقول شما لا فدا شرك شركاتي غير نافع لصاحبه با مي امفانر متوم ني wannan abun ba bal dar abune ne cutar da shi wa hadhihi alaya wannan aya wa fi hadhihi alaya a wannan aya akwai al'amru bit tawakkul umanni da ayi tawakkali ala Allah ga Allah wahdahu shi kade wa annahu bihasab iman al'abd kuma tawakkal mutum gurgudan imanin sa ne ke sa ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wancan hadisin mutum 70 masu shiga aljanna ba tare da hisabi ko azaba ba saboda ƙarfin imanin su ya kai haka wanda zai ce shi ba zai magani ba ma kaga magani fa ya halatta ka nemi ai maka karatu in baka da lafiya ya halatta an bu jona amma shi yace saboda dogaran sa ga Allah ba zai ba in mutum ya faɗi wannan ba tare da ya haramta yin magani ba matsala bane shi da ubangiji ya yarda da Allah cewa Allah zai kawo masa magani gamsuwa ce da ubangiji an bin jona mu in mutum yana da irin wannan gamsuwar wallahi sai ga Allah ya tsare shi ba wanda ya isa ya taba shi nan mun sha magana akan al-Hasan al-Basri ne cikin magabata yana cikin wani gida, khalifan zamanin sai aika a kamo shi. Yan sandan suka shigo gidan, yana ciki, yana farfajiya, ba a daki ba, a tsakar gida ya zauna yana zaune yana kallon su. Suka duba ko ina ba su gan shi, dan Allah waye hana a gan shi. Allah ne kai kake tsammani yanzu ba za a yi maka irin wannan mu'jiza ba, ai saboda alaka kace da Allah irin wannan din ce ba kai da ba, da ka yarda da Allah, Allah zai maka. Sai ya hana abokin gabarka ya taba ka, ya hana shi, ya hana shi, ya cin maka. Allah tsare mu baki daya.
To sai shi wa annahu bi hasabi imanil abd yakunu tawakkuluhu, gurgudin imanin bawa haka tawakkalin sa yake kasancewa. In kana da imani mai karfi, tawakkalin ka mai karfi. Kana da imani dan hinken nan, to haka tawakkalin ka zai zama haka rede rede, haka gefe gefe. Allah ba mu tawakkali. To mu je aya ta gaba, wa ma kana linabiyin ayyuhum ma laysa al-hululu huwa al-kitman min al-ghanimati, ma'anar hululi shine boyewa wani abu na ganima. An faɗi ganima nan saboda asalin sunan kenan, daga nan aka samo shi, amma baya nufin a iya ganimar kawai ake nazance. Shi yasa nan malamin shi wal khiyanatu fi kulli ma yatawallahu al-insanu, da cin amana da yaudara cikin dukkan abin da mutum yake tawallinsa, yake shugabancinsa, yake jikuntarsa, yake jagorancinsa, aka bashi amanarsa, shi aka dora a kai. Duk mutumin da aka dora a kan wani abu na dukiyar al'umma, to duk mutumin da ya yaudara, ya cuta, ya zambo, to ya yi hululi. An fahimci wannan? Wannan shi ake cewa al-fasadul idari, shi ake cewa corruption. Yawwa, yaudara da zamba cikin aminci da cuta da kwasar abin da ba haƙƙinka ba, to wannan abin daga kan shugaban al'umma baki ɗaya zuwa na ƙarshen wanda ake ba wata amana ta aiki, ta shugabanci, ta kula wani abu na dukiyar jama'a, duk kowa ya shiga ciki. Haka mutum a gidansa, duk abin da ba a ba mutum ba, to kada ya ɗauka. Amma babban abin da aka fi zance a nan shi ne public dukiya, abin da ya shafi na al'umma. An ɗora ka treasurer ne kai, ko a local government, ko a jiha, ko a ƙasa baki ɗaya, harkokin al'umma na kuɗi a hannunka suke, ko makamancin irin waɗannan da dai, ko kuma ma ba treasurer ba, shugaba ne a wata ma'aikata, amma akwai interest da kuɗi da yake shigowa, kai ne mai gudanar da abubuwan da suka shafi kuɗi, ko dafi ne kai, ko makamancin irin waɗannan abubuwa dai. Duk wanda dai akwai kuɗin al'umma a hannunsa, daga ƙaramin ma'aikaci zuwa babban mai shugabanci gaba ɗaya, to kowa ya shiga cikin wannan abu. Duk wanda ya taɓa abin da ba nasa ba, kuma ba a bashi izini akan taɓawa ba, to ya yi hululi, kuma zai zo da shi ran kiyama. Wannan zancen a Najeriya zance ne da ke ya ɓata wa wasu rai, ya tada hankalin wasu, wani kuma ya roƙi da ma an daina kar a faɗa. Ko ba haka ba ne? Mun shiga wani yanayi a Najeriya, yanayin da mutane suna tsammanin ko'ina a duniya haka ake. Gaskiya ba haka ne ko'ina ba. Duk wata al'umma bin doka da tsari shike sa ta ci gaba, da haƙuri da abin da ba naka ba. Ƙasashen da kuke cewa sun ci gaba, da wannan haƙurin da talaucin suka kai abin da suka kai, kafin su zo su wuce mu, ko da gaji sun zo sun wuce mu, da mun fi su wani abu. Kowa ya tuna lokacin da a cikin waɗanda da suka yi karatu a baya sosai, makarantun mu na sakandare, duk wanda suka koya mana mafi yawa ƴan wasu ƙasashe ne, wanda su a lokacin kuɗinsu bai kai namu ƙarfi ba. Haka da kuma kuma yau ƴan Indiya ne, ƴan ina ne, sai ga mutum ana ba da labarin wani malami yana koyarwa a sakandare a nan Najeriya, yana samun kuɗinsa wanda ya fi ninkin, kuɗin Najeriya a lokacin ma ya fi dola ƙarfi, ba zancen sauran abin nan currencies ba. Sai ga yana ana cewa ana yi masa murna, ya samu nan ɗinsa na keke ya fito.
shine nan malamin ka ko yana murna cewa ya sai babur har biki za a yi kanin sa ya sai babur cikin talauci sun haƙura sun bi doka idan aka kama mutum babba ne ko ƙarami ya saci kuɗin gwamnati mummunan hukunci ake masa shi yasa kowa ya haƙura ba a yi kowa iya nasa yake tallafa rayuwar da shi a haka zai kukuta rayuwar ta tafi irin yadda wanda ba shi da komai mai noma dan abu ya noma ma kila ba mai yawa ba ya haƙura haka yake gudanar da rayuwar ba wani albashi da shi yake shigo masa to shi kuma wanda albashin ke shigowa maimakon ya haƙura da albashin duk da ba zai isa ba mun sani ba isa zai ba amma akwai wanda kuma ba shi da albashin shi ma nan bai mutu ba ko ba haka ba ne to su sun iya su haƙura iya abin da ke zuwa musu na albashi su rayu amma mu kun ga irin rayuwar da muka ɗaukar wa kanmu kowa babba ne kowa in ce kowa yana nufin gaba ɗaya fa in mutum yana aikin gwamnati yana albashi to daga direba har sama kowa so yake rayuwarsa ta zama flashy rayuwa haka in yana da damar da ɗansa zai fito waje karatu ya nemo kuɗin haka zai ce ne gashi fi direba ko ba haka ba ne in ƙaramin darakta ne in babban darakta ne in menene haka zai ɗora ma kansa wannan rayuwar sai ya yi ta sai ya yi gida babba sai ya yi mota kaza sai ya yi kaza sai ya yi kaza don haka rayuwar ta zama mun ɗauke ta ba ta gaske ba ta ƙanyasi shi yasa mutane suke ganin wai in ba a yi satar ba to ya rayuwar za ta yi haka ne ko ba haka ba ne shi yasa sai ka ga mutum ya koma abin tausayi daga ran da ya ritaya wata biyu ka ba mutum yana kwasa yana jin daɗi daga ya ritaya wani wata biyu tun da dama wani na sata ne abin duk da ake yi ɗin ya ƙare kaya su fara ƙoƙewa sai ya zama abin tausayi maimakon ya kintsa ma kansa abin da yake samu ɗin ya yi haƙuri yadda kowa ya haƙuri ba za a iya ba namat ɗin rayuwa namu ɗin rayuwar da ake tafi da shi ya zama an ɗauko abin da gaskiya ya fi ƙarfinmu duk ƙasashen afirka ba wanda suke rayuwa irin tamu tsakani da allah shi yasa in shugabanni suka ce za su hana wannan corruption da su waye kowa ya haƙuri kaza da kaza wasu su ce ƙarya ne wasu su ce ba za a iya ba wasu su ce siyasa ce ko ba haka ba ne amma ni ba zancen siyasa zan ba ruwa na da ita amma kowa ya ji haƙƙin allah da allah ya ɗora masa a kansa in mutum yana jin cewa abin da ake ajewa a gabansa na kuɗin al'umma yana ji nasa ne yana da haƙƙi a bashi ya ɗauka yadda yake so to sai shi ne abin da zai gaya ma ubangiji subhanahu wataala uzurin cewa albashi bai ishe ka ba uzuri bane ba zai taɓa zama uzuri ba yanzu ku duba ku ga yadda rayuwar ta zama aikin da za a yi na gwamnati sai an sa masa farashi ya yi sama ninki wani uku wani huɗu wani biyar sai a zo a samu ɗan kasuwa a bashi ɗan abu kaza kuma ya sa hannu a receipt fiye da shi ko kuma ma ya bada receipt ɗin blank in ba Najeriya ba ba inda ake bada blank receipt ko Niger ka je nan ba wanda zai baka blank receipt ko ka samu a kasuwa ma ana sayarwa duk ba a yi saboda doka ce kowa yana sanin cewa receipt ko invoice ana amfani da shi a yi sata za ka ba a bada blank amma mun kowa sai ya rubuta sai a sa kaza sau kaza a ƙara quantity a ƙara farashi shikenan mutum ya ji daɗi a ciyar da ƴaƴa a ciyar da mata ƴaƴa su tafi karatu duk a irin wannan kumu-kumu kuma mutum ya riƙa ɗauka abin burgewa ne har in ya samu matsayin a zo ana masa murna riƙa ku gani yanzu abin da ake ciki har a ce wani taimako da za a yi daga gwamnati gwamnatin tarayya tana ba wa wasu ko makarantu taimako za a baka wani adadin kuɗi amma sai a zo a ce maka in za a baka miliyan goma misali sai a zo a ce a kawo maka miliyan takwas ko bakwai ka karɓi bakwai ɗin taimako ne gwamnati ta baka kai ta godiya amma sai a kawo maka takarda ka sa hannu miliyan goma saboda wai ƙa'ida ta wai haka ake yi shine business as usual kamar da ake cewa kowa a office daga babban can zuwa ƙasa-ƙasa ana zaftara sannan sai a kawo maka wannan su ɗin wai su ma sun samu rabansu don me za a baka kawai ka fita da wannan kai kaɗai irin wannan fa rayuwar ake jama'a to waɗannan abubuwan gaskiya duk mai yaƙar su dama sai ya yi haƙuri kuma ba zai yiwu ya yake su shi a kyale shi ba dole ne sai an tashi to kuma hakan za a yi hakuri ko mutane ko suna so ko ba sa so sai sun ji a jikin su cewa wannan matakin na a daina satar nan wallahi fa shine mafitar mu a wannan kasar duk abin da zaka ba wannan din ba ba zai yi ba musamman zaka ga waɗanda suke samun dukiyar ta bangaren zaben su ake yi su rayuwar su ba irin wannan bace ba irin ta wannan bace shi yasa su ba su na gwamnati su kuma sai su ma sai sun yi wata daga kowanne a dube shi kamar da masu sanin abin suke cewa duk duniya karka sai ko wace ƙasa duk duniya babu ƙasar da cost of administration nata ya kai na Nigeria tsadar gudanarwa kuɗin albashi kawai na Nigeria fi na ko'ina a duniya akwai wata farastatar ɗin da ba abin da ake amma kawai dai a taimakawa mutane a rika samun albashi a ciki shi kenan ake akwai suna da yawa ko masu da yawa to amma a hakan kuma duk abin da ya biyo kuma sai a sage a sace a al'ummar Najeriya ne za a yi muku asibiti in an daɗe ba ya aikin ba mutanen garin da aka so su zo su sace kwana su sace filin su sace kaza kuma nasu a sace famfo a ce masallaci kudu ba wani abu da ya dan bata mun rai shi yasa nake faɗar sa a masallaci ana sallar tarawih wani ya je tona kabel na wuta irin na ƙasa ɗin baki babba aka sace wajen mita biyar da jama'a fa a masallaci ana sallah duk a wannan al'ummar ta a shiga masallaci a saci qur'ani a shiga masallaci a saci generator a shiga masallaci amplifier kowa ya dauka dukiyar kowa kawai saboda bata biyo ta hannunsa ba amma kuma mu muke zancen shugabanni suna zalunci sama ana zalunci sama ana zalunci ya kamata mu kan mu adalci mu zo mu gyara rayuwar mu in fa spiritual mu gyara wannan rayuwar ta mu tsakanin mu da Allah ba mu ji cewa mu bayi ne na Allah kuma Allah zai tambaye mu akan duk abin da muke yi to gaskiya ba mu san me muka zo yi a duniya ba ba a san me mutum bai san me ya kawo shi duniya ba saboda tsayuwa gaban Ubangiji nan fa tilas ne tilas din nan ba makawa to kuma duk waɗannan abubuwan ba wanda za a yafe maka bane yanzu abin da mutum zai sata na gwamnatin jarayya gaba ɗaya haƙƙin duk ɗan Najeriya ya zama mutum miliyan 180 ɗin nan fa duk su ne akan wannan abu to dan Allah yaushe za a yi wani mutum a ce an yafe maka kuma in ba wannan din aka yi ba fa yana nan akan ka har kiyama har gaban Ubangiji haka in na jiha ne haka in na lokacin gwamnati ne adadin mutanen da suke karkashin wannan adadin haƙƙin da ke kanka ya kamata mutum ya ji tsoron Allah kila wani zai sayar da Allah duk rubu da su dan su ba su hau bane muna roƙon Allah kada ya bamu wannan irin matsayin ni dai bana sha'awa abinda zai zama mutum irin wannan jarabawar da zaka zo ka shiga irin wannan matsayin abin ka tausayawa mutum ne ai ba abin kai fatar ka samu bane wanda yake kan muna roƙon Allah madaukaki duk mai kyakkyawan niyya Allah ya taimake shi akan gyarawa abinda zai iya gyarawa ya kuma hakura da abinda ba nasa ba Allah ya arzuta shi min haythu la yahtasib wanda duk abin Allah ne Allah ne zai bada dukiyar zai bada arzikin ta inda baka tsammani in kai hakuri amma ka dora ma kanka wannan sai ta haka zaka rayu to shikenan Allah sai ya kara bude maka kofar talauci ba za ka gamsu ba ba za ka iya wadatuwa ba zuciya ba ta wadata ba aljihu ba zai wadata ba Allah subhanahu wataala ya wa'azantar da mu ya ba mu damar rikar wannan darasi to sai shi huwa muharramun ijma'a wannan hululi din haramun ne ka nuna wannan ne tuntuni na shikenan to mu tsaya haka sai a dawo bai a koma hululin insha Allah ko farkon karatun insha Allah to Allah kai mu gobe akan abin da zamu dora din kenan din da ne wa'azin da an yi